Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 21 ga watan Yuni 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya aika da sabbin sunayen mutane 7 waɗanda yake so a tantance su domin zama ministoci.
Tabbas tan dokan kasa constitution na Najeriya ta bada watan umurni na shugaban kasa ya tabbatar kowanne jiha a Najeriya tana da mutum daya wanda zai zama minista don ya wakilci wannan jiha. To hakika wayanda suka sauka su ne aka kawo wayanda za su yi mai gurbin su.
Sai kuma ku ji cewa tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafa a Najeriya Alhaji San Ahmed Turo da wasu mutanen guda 2 da wasu masu satar mutane suka sace a ranar Asabar da ta gabata sun samu kubuta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Hukumomin tsaro na da isassun jami'ai a wurin kisan gillar da aka yi a makarantar Uvalde da za su tsayar da ɗan bindigar mintuna 3 bayan ya shiga ginin. Babban jami'in tsaron jama'a na Texas ya shaida a jiya Talata yana mai bayyana martanin 'yan sandan a matsayin mummunar gazawa. A maimakon haka jami'an 'yan sanda dauke da bindigu sun tsaya suna jira a harabar makarantar na kusan sa'a guda yayin da ɗan bindigar ya kai harin na ranar 24 ga watan Mayu wanda ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2. Colonel Steve Macro, daraktan ma'aikatar kare lafiyar jama'a ta Texas, ya ba da shaida a zaman majalisar dattijan jihar kan yadda 'yan sanda suka tafiyar da lamarin. Jinkirta martanin tilasta bin doka ya zama abin da tarayya, jihohi da na ƙananan hukumomi suka fi mayar da hankali a kai na bincike. Ukraine ta ba da rahoton wasu ƙazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau Talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Kakakin Hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun cewa faɗin da aka gwabza a Severodonetsk ya yi zafi, inda Rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maɓoyar Ukraine. Gwamnan Luhansk Saidi Hardai ya bayyana da rahoton cewa an gwabza ƙazamin faɗa a masana'antar sinadarai ta Azot da ke Severodonetsk, inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka. Firaministan Japan Fumio Kishida, wanda ya sha alwashin ƙara yawan kudaden da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar, ya ce a yau Talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kudaden. Duba da irin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma halin da ake ciki a Asia tare da gwajin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa da kuma China mai ƙarfin gaske, Kishida ya yi alkawarin ƙarfafa tsaro a cikin shekaru 5. Ana sa ran wannan batu zai fi ɗaukar hankulan jama'a yayin da aka tunkari zaɓen 'yan majalisar wakilai masu ƙaramin ƙarfi a ranar 10 ga watan Yuli, inda za a fara yaƙin neman zaɓe a gobe Laraba. A yau Talata, ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya sun ƙaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar Lahadi ya ci tura. Ƙungiyar ma'aikatan harkokin ruwa da na sufuri sun gaza warware takaddama game da albashi da samar da tsaron ga ayyukansu. Shugabannin ƙungiyar sun ce albashi da ake biyansu baya biya musu buƙatunsu duba da yanayin tsadar rayuwa da ake fuskanta. Sakataren sufuri na Birtaniya Grant Sharps ya yi gargaɗin cewa yajin aikin zai kawo tsaiko mai girma. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke fuskantar barazanar raguwar yawan 'ya'yanta a majalisar dattawa, shugaba Muhammadu Buhari ya aika da sabbin sunayen mutane 7 waɗanda yake so a tantance su domin zama ministoci. Mutanen bakwai za su mamaye gurbin ministocin da suka yi murabus daga majalisar gudanarwa ta ƙasar. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na da cikakken rahoto daga birnin tarayya na Abuja.
It is my hope that this exercise will receive the usual expeditious consideration of the distinguished members of the Senate of the Federal Republic of Nigeria.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanto wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da sunayen mutane 7 waɗanda ake son tantance su domin zama ministoci. Waɗannan mutane 7 za su maye gurbin ministoci da suka sauka daga mukamin su ne tunda aka kada kogen siyasa domin su shiga takara a mukamai daban-daban. Sun dai hada ne da Henry Ikechukwu daga jihar Abia, Umana Okon Umana daga jihar Akwa Ibom, Egun Makamma Joseph Nkamma daga jihar Ebonyi, sai Goodluck Nnanna Opia daga jihar Imo, da Umar Ibrahim El Yakub daga jihar Kano, da Ademola Adewale Adegoroye daga jihar Ondo, a ƙarshe sai Odum Odi daga jihar Rivers. Sashe na 147 na kundin tsarin mulkin ƙasar ne ya bawa shugaba Muhammadu Buhari wannan damar, kamar yadda Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mataimakin gagara Bado na majalisar ya yi min bayani akan waɗannan sunaye.
Tabbas ai dama ita watan dokan ƙasa Constitution na Najeriya ta ba da watan umurni na shugaban ƙasa ya tabbatar kowane jiha a Najeriya tana da mutum ɗaya wanda zai zama minista don ya wakilci wannan jiha. To hakika waɗanda suka sauka su ne aka kawo waɗanda za su yi mai gurbin su.
Abin da ya dauki hankali a lokacin da aka karanta sunayen ministocin shine sauya sheka da wasu ƴaƴan majalisar dattawa su uku suka yi daga jam'iyya mai mulki zuwa wasu jam'iyyun adawa, wanda yake nuna alamar raguwar rinjaye da jam'iyyar APC ke da shi a majalisar. Yasa na tambaye ɗayan su, Sanata Ahmed Babakaita daga jihar Katsina, wanda shi ma ya sauya sheka daga APC zuwa PDP, ko hakan yana iya shafar tantance ministocin?
Gaskiya wannan magana ina iya ce miki kai tsaye a'a. Dalili shine mu mataimaka ne ko muna so mu ga wannan gwamnatin ta ci nasara, saboda haka ba za mu bata lokaci ba, za a tura shi ga kwamitocin da abun ya shafa su wanke waɗannan sabbin ministoci don a kai mashi. Wannan kuma a tunanina ya zo ne da cikin sauri, saboda shi shugaban ƙasa yana so ya samu mataimaka wanda za su ci gaba da aiwatar da ƙudurorin gwamnati, wanda gwamnatin yanzu ta kusa kawowa ƙarshe. Ya kamata a ce duk waɗansu abubuwan da suka rage gwamnati ta yi wuf daga ta gama su.
A makon da ya gabata ne dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar tare da tsohon gwamnan jihar Kebbi Sanata Adamu Allero suka sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alhaji Aminu mai gari ya taka.
Madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu muna Najeriya, tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafa a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Turu da wasu mutanen guda biyu da wasu masu satar mutane suka sace a ranar Asabar da ta gabata sun kubuta ba tare da biyan ko sisi ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aiko mana daga Bauchi.
Alhaji Aminu mai gari ya taka muhimmin rawa wajen tabbatar da an sako mutanen, kuma shi din nan tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ya yi ƙarin haske kan batun a hira da shi ta wayar tarho.
Ƙara godiya ga Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan zulmi da tashin hankali. Yawwa, tashin hankalin da ba ma fata Allah ya sake zama mana irin waɗannan. So alhamdulillahi, kamar da ka sani an kama waɗannan mutane, amma Allah cikin ikonsa da ya hama su da tausayinsa Allah ya kawo ƙarshen wahalar waɗannan bayin Allah. So yanzu haka tana nake maka kowa ya sani ransa.
Mun sun yi labari ka taka babban ko kuma muhimmiyar rawa wajen ganin an sako su, haka ne?
Haka ne. Rawar da muka taka shi ne moroki bayan Allah ya yanwa da abokan arziki a yi addu'a, an kuma yi addu'a alhamdulillah Allah ya sa gaiso mu, saboda haka muna godiya dukkan 'yan Najeriya da suka bada wannan gudunmawa.
Akwai kuɗi da kuka ba ne? To me kake faɗa masu kuma mutane masu aikata irin wannan hali.
To, kowa zai ji tsoron Allah, ya san cewa dole ne ko a yau ko gobe ko gobe ko bajima da mu koma ga Allah Ta'ala. Yawwa, kuma kowa zai ba da bayanin abin da yi, yawwa abin da ake cewa accountability, wannan dole ne wannan, kuma duniyar nan ba wani wajen zuwa ne zama ba saboda ka ga wanda ya dauki hakkin wani ya sani cewa Allah na nan na jira mu duk gaba da mu cika tsoron Allah.
Daga bisani na tuntubi babban dan Alhaji Sani Ahmed Toro, wato Abdulkadir Sani Ahmed Toro, don jin halin da iyalan gidan ciki dangane da sako mahaifin nasu da aka yi.
Na ji an ce an sako baban ku ko? Yana gida kenan. To me za ku ce? Yana nan cikin koshin lafiya ko?
Alhamdulillah.
Akwai wanda suka je suka dauko shi ne? To suka man garba ila duka an sako su. To me ya gaya muku da ya dawo gida?
A halin da ake ciki kuma mun samu rahoton da ke nuni da cewa an sako sarkin ƙauyen Zira Yahaya Asale da ɗansa mai suna Habibu Sale Abubakar, su ma dai a yau ɗin ne aka sako su. Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaishe ka Muhammad Abdulwahab. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
A yayin da damana ta kankama a sassa daban-daban na yammacin Afirka, a Najeriya dubban manoma ne suka shiga wani hali mawuyaci a sakamakon yadda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke masu barazana a kusan kowane lokaci. Rahotanni dai sun nuna cewa akwai ɗaruruwan manoma a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger da suka bar garuruwansu da gonakinsu saboda wannan barazana ta 'yan bindigar. Malam Usman Jibril Erana wani manomi ne a ƙaramar hukumar Shiroro.
Al'amarin da muke ciki a nan yanki a al'amarin maganar tsaro abinda yana tsakatsaki, saboda har yanzu akwai matsaloli a gabanmu da yawa, saboda mutane ba dama su je gona, 'yan ta'addan nan kan bi su gona su kama su, sukan fake a bakin gona idan suka zo su kama su, sannan su nemi cewa a biya su kuɗin fansa. Mutane dai na amfani da daman ne su je gonan da gudu suna yi a tsatsaye wanda suka samu suka je, amma wasu da yawa daga ci suna nan a zaune ba su iya zuwa wuraren ba.
Kana nihin gonaki yanzu jama'a a nan ba su je gonaki suka yi shuka ba?
A'a, da yawa jama'a ba iyaka ma wanda ba za su iya koma wurarensu don yin noma ba. Shi yasa muna fargaban fuskantar matsalolin ƙarancin abinci a kaka mai zuwa, saboda jama'a da yawa gaskiya ba su iya zuwa inda za su je su yi noma ba.
Da wasu bayanai na nuna kaman an yi sulhu tsakanin mutanen gari da su wayan 'yan bindiga, a sha abin bai yiwu ba kenan?
Wannan ai sulhu da mai mugun nufi ai bai yiwuwa, ai sulhu da barahu ba sulhu ba ne ai. Daga mutanen ma da suka yi sulhu suka koma suna amfani da haka, suna kama iyalansu suna zaune da su, suna anshe musu wayoyi, idan mutum na wucewa a hanya za su iya kwace mishi mashin da kuɗin da ke aljihu, musamman mashina, saboda yanayin wuraren namu bai yiwuwa ya aikin da motoci. To kaga ai ba wani ci gaba a tsarin sulhu.
Na'am, to yanzu me kuke so ita hukuma ta yi?
To gaskiya akwai buƙatar hukuma ta ƙara azama na wurin jibge jami'an tsaro, misali sojoji kuma 'yan sa-kai da suke yankunanmu nan, kamar mutanen wasu special hunters da suke a Galadima kogo, suna iya ƙoƙarin su wurin ayyukan, amma mota bai iya kaiwa wurin. So ko duk da cewa jami'an tsaron suna ƙoƙari sosai fiye da yadda ake tunani, don gaskiya sojojin da suke nan da su 'yan sa-kai ɗin da suke Galadima kogo, da zarar sun ji wani motsi ba tsayawa suna ƙoƙari. To amma matsalar ƙarancin mashina wurin yin aikin to yana katara ne gaskiya, saboda akwai yanzu inda tunda damina ya kama inda motoci ba za su iya kaiwa ba.
Shi ma dai Malam Muhammadu Sarkin Hausawan garin Ma'undu a ƙaramar hukumar Mariga ya ce suna cikin tashin hankali, domin kuwa bayan garin na Ma'undu akwai garuruwa da dama da mazaunansu sun tsere.
Gaskiya har yanzu a garin Ma'undu muna cikin halin hawaye na 'yan ta'adda, wannan damanar da wuya ta bari mai noma.
Kana nihin har yanzu mutanen ku ba su je shuka ba ne ko
ku wani hali ake ciki?
Gaskiya har yanzu mutanen mu ba su ga shuka ba.
To su yan ta'addan suna nan ne?
Eh, zuwa suke suna dawowa.
Na, to yanzu su mutanen ku wani hali suke ciki to?
Gaskiya yanzu muna cikin halin hawala ne ga kamu kai. Ko abin da za mu yi muna wahala wa kai.
Yanzu kun bar garuruwan ne ko?
Kun wace kun bar garuruwan? Kun wace kun bar garuruwan? Yawancin mu suna kasuwa kar ba kan wani gudu ba ta gora.
To yanzu kaman garuruwa nawa ne nan babu kowa wurin ku?
Garuruwan Allah ya yawa da su akwai kakkaran kansa mu wanda akwai bawo akwai bakura da labi na oraga duk babu kowa.
Na'am, to yanzu ana cewa da an samu nasara wurin kaman mutane za su koma garuruwan su koma sun koma. Ashe labarin ba haka bane.
Labarin ba haka ce ba. Mu dai ba mu koma garuruwan mu ba har
yau. To ne me kuke so ita hukuma ta yi?
Ina roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da ta karamar hukuma don Allah da taimaka mun da tsaro mu samu mu yi noma bana.
Hukumomin tsaro a Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna iya kokarin su domin fatattakar waɗannan ƴan ta'adda ko a cikin watan Janairun wannan shekara ma. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin Najeriya umurnin aukawa waɗannan ƴan fashin daji da suka addabi jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ma dai ta ce ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan ƴan bindiga da suka riga suka tarwatsa al'ummomi da dama a wasu sassa na jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
Gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare musamman hukumar karamar hukumar Shororo. Nan na abin yafi tsanani. Abin da ke faruwa shine da yake ƙauyuka din jami'an tsaro suna dan zagayawa suna dan nuna kaman abin da to abin da ke faruwa shine idan mutane suka je gona mutanen nan sukan aje masu sukan su da nesa tako su zo su samu gona su sadu mutane suna fasan su. To a wannan mu shine muke cewa mutane su yi hankali su yi la'akari cewa yes noma abu ne hanyar kusan rayuwa amma kuma rai ya fi komai saboda haka wurare ba wai ko ina bane amma akwai inda abu yake da tsanani koyan su ƴan ƙauyuka da yake ba su da yawa wancan ɓangaren. Haka kuma muna ɗan samun irin waɗannan da ƙaddama a shiyan Batankwaro da waɗansu ƴan ƙauyuka haka su ma.
Mariga local government kenan.
Mariga local government. Domin me sun gane cewa waɗannan ƙauyuka ɗin suna ɗan jin abin gansu harshen su za su wace ko kuma su sa ƴan banga zan su abin da suke sai su zaga su bi gonaki suna ɗaukar mutane. Saboda haka mun yi waɗannan faɗakarwa domin mutane su yi hankali kada mutum ya je shi kaɗai ya je gona ba wani irin kila waɗansu faɗakarwa duk ya ma ƴan uwansa. Akwai ma abin da ake yi akan yi irin aikin gayya irin wannan su je a taya ma wannan da sauransu idan suke ga mutane suna da kuma a shirye suke na tabbata ba za su kawai faru a har musu haka nan ba.
Na'am, wato yanzu kenan kuna dai ba da shawara jama'a su rika su daina zuwa gonaki su kadai haka su rika taruwa
da su karan kansu mutanen karkun sun sani kada mutum kawai gangancin ya wuce kawai gona domin ya dan ga sarari.
To yanzu akwai kaman karin jami'an tsaro da za a tura wuraren nan koko dai shawarorin da ne kawai
ya wuce shawarwari na tabbata killa ban ji doriyan ka ba kwana da kwanaki saboda ana samun zaman lafiya. Abin da ke faruwa shine wanda ke ba sai an bayyana ba jama'an tsaro suna nan suna iyaka kokari kuma su karan kansu ƴan ta'addan sun sani saboda haka ba kawai haka za su shigo wuri ba su karan kansu suna jin tsoro akwai jama'an tsaro wurare da yawa inda yake ba za mu faɗi cikakken bayani akan su. Haka kuma yes muna ƙara samun jama'an tsaro daga federal daga abuja duk suna ƙara shigowa domin a yi maganin wannan abun. Dama damuwarmu shine a dai samu yawancin ƙauyukan da suke samun wayannan abin ganna ta'addanci din sun samu zuwa gonakinsu domin idan mutum yana ƙauye bai je gona ba bai da abin to hankali shi tashi yake saboda wani noman shine zai ci shekara wani shine zai idan ya samu abin gan amfanin gona zai kula da iyalin shi da kuma ɗan uwansa da sauransu. So saboda haka muna la'akari da wannan kuma tsare-tsaren da muke shine mu tabbata mutane sun samu zuwa gonakinsu. Kuma ka san irin zaman mu na irin ƙauyuka wata za ka je ka ga gida guda ko gida biyu idan suka zo da yawa kaga wannan ƙauyukan suna cikin gida biyu uku suna cikin hatsari. To kuma yawanci ana yin zama irin wannan ne don saboda zuwa gona. To abinda muke jawo hankali a mutanen su bar jos zuwa gona haka ka tashi kawai da sassafe kai ka wuce gona abinka. Ka dan tsaya ka dan ji bayani ko akwai wani hadarin jama'an tsaro ko wayannan ta'addan ko suna wuraren da kake tunanin cewa za su iya zuwa gonanka ko kuma gonan waɗansu makwabtanka. Kwana da kwanaki ba su shigo ƙauyuka ba saboda tsare-tsaren da muke ƙara ingantawa kullum shi yasa yanzu gonaki suke bi.
Tene dai masu nazari suka ce akwai barazanar samun ƙarancin abinci nan gaba kaɗan a Najeriya. Muddin dai aka bari waɗannan 'yan ta'adda suka yi galaba wajen hana manoma yin noma a yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka yi da Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro yanzu kuma sai ku ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na League ɗin ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, inda ƙungiyar kwallon kafa ta ASEC Mimosas ta ƙara sawar tazara tsakaninta da ƙungiyoyin kwallon kafa na rukuni na farko na teburin kwallon kafa na wannan ƙasar, inda ta kasance zakara ko a bana a wannan shekara da ke kasancewa karo na 28. Ƙungiyar kwallon kafa ta ASEC Mimosas ta ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ta samu wannan galabar ne bayan da ta karkare Racing Club na Abidjan da ci 2-1. Kwanaki biyar suka rage a wasannin League na kwallon kafa na Ivory Coast ko Cote d'Ivoire na wannan shekara, amma kungiyar ta hada maki 58 cikin 63 a bana. Hasali ma ba kungiyar da ta lashe ta a wasannin na wannan shekara ta bana. ASEC Mimosas da ke karkashin dan kasar Faransa nan Julien Chevalier za ta wakiltar kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a wasannin Champions League na baɗi na nahiyar Afirka, sai dai ba tare da shahararren
wasanta ba cewa da Karim Konate dan shekaru 17 da yahuwa da ya saka cin kwallaye 14 a bana kuma ya riga ya rataba hannu domin bugawa kungiyar kwallon kafa ta Red Bull Salzburg ta kasar Autrich ko Autrichia. Ita ko hukumar kwallon kafa ta kasar Egypt ko kuma Misira ta bada sanarwar cire mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faraon da Egypt mai suna Ehab Galal wannan ko watanni biyu kawai bayan da karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta kasar daga hannun Carlos Queiroz dan kasar Portugal. Shi dai Ehab Galal tsohon kocin club din kwallon kafa na Pyramid FC ne kuma ya karbi ragamar kungiyar kwallon kafa na Faraon na kasar Misira ko kuma Egypt a ranar 12 ga watan Abrilu shekara ta 2022 inda ya canji Queiroz da ya kasa kan kasar ta Egypt ko kuma Misira a wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana kasar Qatar a wannan shekara. Tuni dai hukumar kwallon kafa ta kasar Misira FA ta sanar da cewa a wani taron ɗan jarida a birnin Al-Qahira ko kuma Cairo za ta zabi wani dan kasashen waje a nan gaba da zai kama ragamar kungiyar kwallon kafa na wannan kasar ta Misira ko kuma Egypt. A wasannin tennis kuwa dan kasar Faransa nan Jill Simon ba zai samu damar shiga kwambalar bana ba ta Wimbledon ta kasar Britania saboda a tankade da rairaya ya sha kashi daga hannun Duje Ajdukovi da ke matsayi na 235 a duniya a wasannin tennis da kuma ke kasancewa dan kasar Croatia. Jill Simon dan shekaru 37 da haihuwa a duniya ya fadi ne bayan da ya sha kashi 6-2, 6-3. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da yan takara, ganganin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokradiyya har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe karfe 6:00 Najeriya da Nijar, 7:00 GMT da Ghana.
Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
To a takaicen, Ukraine ta bada rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau Talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Kakakin Hafsan Hafsosin sojan kasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun. Fadan da aka gwabza a Severodonetsk yayi zafi, inda Rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar Ukraine. A yau Talata, ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya sun ƙaddamar da yajin aiki mafi girma da aka dade ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar Litinin ya ci tura. Firaministan Japan Fumio Kishida, wanda ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar, ya ce a yau Talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kuɗaɗen. Duba da irin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma halin da ake ciki a Asiya tare da gwajin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa da kuma China mai ƙarfin gaske, Kishida ya yi alƙawarin ƙarfafa tsaro a cikin shekaru biyar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da Daniel Brown da ya bada umarni, da injiniyan mu ne yau, ni ce taku Kinta Suleiman Yero, nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma assalamu.